Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamme da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya da ke birnin Kwanni. Za a iya kuma sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke zo, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 25 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Zahra Aminu Fage a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko, kakanin labaran duniya.
Hukumar bincike ta FBI ta damƙe wani mai bayar da shawara ga shugaban Amurka kan harkokin yakin neman zaɓe. Shugabar sashen kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela tun kafin abin ya faskara. Ƙasar Pakistan ta ƙaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango mai iya ɗaukar nukiliya.
Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. To a Najeriya, kotu ta ɗage ranar sauraron ƙaran wadda ake zargi da kisan Janar Idris Alkali.
Babban shari'a ne domin akwai tuhuman kisa a ciki. Kuma tuhuman kisa ita ce take da babban punishment a duka dokokin ƙasar Najeriya.
Sannan masu nakasa a Najeriya na farin cikin 'yancinsu da ya zama doka.
Mun ji daɗi, muna tare da farin ciki duk na ƙasashen da yake Najeriya. Ina da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau.
Za mu kuma leƙa jihar Zamfara, inda za ku ji yadda wata kotu ta amince da 'yan takarar da za su tsaya a zaben gwamnan jihar. Sannan muna tafe da shirin duniyar Amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. An kama mai bayar da shawara ga shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna Roger Stone saboda wasu manyan laifukan da ake zargin ya aikata a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Hukumar bincike ta FBI ta kama Stone ne da safiyar yau ɗin nan Juma'a a jihar Florida ta kudu maso gabashin ƙasar, bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifi kan batutuwa 5 da suka hada da bayar da bayanan ƙarya da kuma laifin yunkurin kawo tangarda ga bincike da kuma kokarin canza yanayin shaida. Shugabar sashen kare haƙƙin ɗan adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela. Tana mai cewa al'amarin na iya muni ta yadda za a kasa shawo shi har ya haifar da mummunan sakamako. Bachelet ta kuma yin kira ga gudanar da sahihan bincike kan wasu rahotanni da ke nuna cewa jami'an tsaron Venezuela sun kashe mutane 20 kuma suka tsare fiye da 350 a zanga-zangar wannan mako. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi Maduro a ranar Alhamis cewa, "Muna nazarin dukkanin zaɓin da muke da su na abin yi, muddin aka kasa samun hanyar kafa sabuwar gwamnati cikin lumana a wannan ƙasa ta kudancin Amurka." Ƙasar Pakistan ta ƙaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango jiya Alhamis, wanda a hukumance ke nuna cewa ƙasar ta wadata sojojinta da roka mai iya ɗaukar makaman nukiliya, wanda jami'ai ke cewa hakan zai sa abokan gabanta irinsu Indiya su yi shakkar kai mata harin bazata. wannan aikin horaswa ya hada da kaddamar da rukunin barin wuta don cimma buri. Wannan makami na NASR na da matukar inganci wajen harbi da kuma iya wulliya idan aka cilla shi. A cewar rundunar sojin a wani rubutaccen bayani, masana sun bayyana cewa kasancewar wannan makamin na iya kaddamar da makamai masu linzami da dama a lokaci guda. Zai sa sojojin Pakistan su iya kai hari kan wurare da dama a lokaci guda. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan rajin kare haƙƙin ma'aikata na kira ga ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka cewa da yawansu su ce ba su da lafiya saboda alatilas a kawo ƙarshen ci gaba da rufe wasu ma'aikatan gwamnati. Wannan zai kasance abin jan hankalin jama'a, kuma mafi muhimmanci shine zai sa gwamnati ta maida hankali kan wannan matsalar, kuma wataƙila ma ya sa gwamnati ta nisanta batun biyan albashin ma'aikata da takaddamar da ake yi game da kan iyaka. In ji Farfesa Joseph McCartin, daraktan cibiyar Kalama Northwoods na batun kwadago da ma'aikata marasa galihu a jami'ar Georgetown a Washington DC. Tun a watan Disamba, kimanin kashi 25 cikin 100 na ma'aikatan gwamnatin tarayya ke a rufe saboda rashin jituwa akan bukatar Trump na a samar da dala biliyan 5.7 daga kasafin kuɗi don a gina katanga akan iyaka Amurka da Mexico. Ƙasar Amurka ta fara aiwatar da wasu sababbin ƙa'idoji daga yau ɗin nan Juma'a game da wasu baƙin haure waɗanda suka yi yunkurin shiga Amurka kan iyakar ƙasar da Mexico da ke San Cedro. Ma'aikatar harkokin tsaro cikin gida ta Amurka ta ce ƙarƙashin waɗannan sababbin ƙa'idoji za a maida wasu daga cikin baƙin hauren da ke neman mafaka zuwa Mexico, inda za su jira lokacin da za a saurari batunsu a Amurka. Sanarwar ta yi bayanin cewa ƙasar Mexico za ta wadata baƙin hauren da dukkanin abubuwan bukata da na jin ƙai na tsawon jiran da za su yi. Ma'aikatar ta DHS ta ce Amurka tana fuskantar matsalar tsaro da jin ƙai akan iyakar ta ke kudu, kuma wannan shine dalilin da yasa aka aiwatar da shirin na MPP don magance matsalar da kuma aiwatar da ayyuka na kare kan iyakarmu da tilasta amfani da dokokin shiga da fita don sauƙaƙa cinikayya da zirga-zirga na halas da kare ƙasar daga masu cin mutuncin bil'adama da kuma masu cin hanci da rashawa da kuma magance shigo da maguggan ƙayoyi.
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar APC rashin jihar Zamfara a Nigeria ta yi nasarar samun wata babban kotu a Zamfara wacce ta amince da dukkan 'yan takara da INEC ta ce ba za su tsaya takara ba, inda ta ce za su shiga zaben da za a yi. Gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari ne ya tabbatar wa manema labarai hakan a fadar gwamnati da ke Abuja, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Umar Musa Faruk ya aiko mana.
Jam'iyyar APC da ke jihar Zamfara, wadda a da hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce 'yan takarar da ta gabatar ba za su iya tsayawa takarar dukkan mukaman da ke cikin zaɓen da za a yi a shekarar nan ta 2019 ba saboda ba a bi ƙa'idoji da sharuɗa na fitar da 'yan takarar ba, ta samu nasarar cewa wata babbar kotu da ke jihar ta Zamfara ta yi zamanta bayan ta kammala sauran ƙara da bahasi daga sassa daban-daban na masu haƙƙi akan wannan shari'ar, inda ta ba da amincewa ta cewa 'yan takarar da ita jam'iyyar ta APC ta gabatar su ne suka cancanta kuma sun cika ƙa'ida kuma za su tsaya zaɓe a watan gobe da za a shirya a Najeriya. gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari shine ya bayyana manema labaru haka a fadar gwamnati a lokacin da ya ziyarci shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
ai ba wai zaben gwamnan jihar Zamfara kai ba ai duk zabubuka ita ainihin abin da tace duk zaben da aka yi Zamfara daga assembly zuwa house of reps zuwa majalisar dattawa da gwamna bata amince da ko guda ba so abinda ma'ana yake nunawa kenan gabaki dai zaben da za a yi 2019 babu dan takara a jihar Zamfara abinda INEC ta ce kenan amma yau kotun da take Zamfara wanda muka sa ƙara Allah bisa ga sonsa da kudurarsa ya aminta kuma ta ba da hukunci cewa bisa ga shaida da ita INEC ta kawo ta ƙasa ƙarƙashin reshen na jiha cewa ta shaida abinda aka yi na ainihin wato promise din da suka gudana a cikin jami'ar APC a takaice ma ta nuna cewa akwai yadda muka yi namu wasu jami'an ma ba su koyi kusa da haka na 1-10 saboda haka babu hujja da aka aina ta kasa ta ce babu zabe a jihar Zamfara kuma ina gani bisa ga waɗannan shaidudduka ne da aka bayar ko ta hada shaidan ta tabbatar da cewa lalle a jihar Zamfara ayin zabe kuma ta umurci hukumar zabe ta kasa ta karbi wannan hukunci domin tabbatar da ƴan takara a jihar Zamfara
ya zaka auna wannan hukuncin da wata kotu kuma aka ce ta yi inda kuma take cewa ainihin abinda ta yi daidai ne bisa ga doka
a wato abinda ya faru a kaita wato jam'iyyar APC ta ƙasa ta sa wata ƙara anan abinda ta nema shine cewa a bata dama ta rubuta sunayen ƴan takara ta kaima hukumar zabe saboda hukumar zabe ta hana wasa ƴan takara so kotun ta nuna cewa babu rashin hankali wanda ya kusa da doka irin wannan saboda akwai tsaruka na kundin tsarin mulki akwai tsaruka na dokoki saboda haka ta ina ne mutumin da bai bi doka ba zai ce a bashi dama ya koma ofishi ne ya samu na rubuta sunan ƴan takara abinda kotu ta ce kenan saboda haka wannan tace ta yi watsi da wannan ƙara kuma ta tsaya akan matsayin da hukumar zabe ta tsaya akan sa wannan abinda akai ana Abuja kenan wanda akai a guso kuma shine cewa an zamna kusan kwana 60 daga 8 ga wata na 8 ga watan 10 har ya zuwa yau 24 ga watan ainin 2 kusan kwana 90 ana karɓar shaidudduka ana tantance kowane abin da ya kawo an ɗauki shaidu an ɗauki kowane irin shaida da kowa yake da wanda ya yadda da ma wanda bai yadda ba da irin karan kanta jam'iyya da ainihin kowa ya zo ya shaida abin da aka yi saboda haka daga ƙarshe ita kotu ta aminta da cewa bisa ga abin da an gaba gare ta ta aminta da cewa a jihar Zamfara an yi zaɓe in ji wannan jam'iyyar ta APC kuma ƴan takara da suka ci su ne ƴan takara kuma za a rubuta a koma ita hukumar zaɓe insha Allah
Abdulaziz Yari kenan gwamnan jihar Zamfara a tattauna da yadda manema labaru bayan da ya kammala gana da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya
Musa Faruk kenan a Najeriya dai wata kotu a jihar Plateau dake sauraron karar wasu mutane 24 da ake zargi da kisan General Idris Alkali ta dage ranar sauraron karar General Idris Alkali wanda tsohon daraktan gudanarwa ne a shalkwatar rundunar sojin Najeriya ana zargin an kashe shi ne a yankin jihar Plateau wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da karin bayani
Kotun da ke sauraron karar wasu mutane 24 da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan soja a Najeriya General Idris Alkali ta dage sauraron karar zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Mutane 24 ana zargin su ne da mallakan makamai, gamin baki da kuma hallaka Janar Idris Alkali a bara. Alkalin kotun mai shari'a Daniel Longji bayan ya saurari bahasi daga bangarorin masu shigar da kara da masu kare waɗanda ake zargin, ya ɗage karar zuwa ranar 13 ga watan gobe idan ci gaba da sauraron karar. Barista Fanshak Bitrus ya mun karin bayani kan abin da ya wakana a kotu.
Yau dama an daga shari'an an kawo domin kotu ta bada ra'ayinta a mai kora ta bada beli akan shawaran mutanen da suka rige. Amma kotu ta ce bata gama rubuta ra'ayinta ba domin akwai ɗan gyare-gyare da ya kamata a yi. Mutane 24 ne ake tukuman su a wannan shari'a. Abin da ya faru kenan a kotu.
To amma me kake gani ke janyo ake wannan dage shari'an wato an kasa kawo ƙarshen sa?
Wannan shari'a din ba karamin shari'a bane ba. Babban shari'a ne domin akwai tukuman kisa a ciki. Kuma tukuman kisa ita ce take da babban punishment a duka dokokin kasar Najeriya. So domin haka ba a roshin shari'an da akwai tuhumar kisa a kanta ba, ana bin komai ka'ida bisa ka'ida. So dole ne kesin ya dan ci lokaci, ba ma sa rana domin a zo a fara jin shedu ba tukunna sai an gama gyara komai da komai su beli. Akwai wanda aka karba motocinsu da su mashina da handsets nasu, duka suna son a ba su kayansu don a zo ci gaba da shari'a. Kuma mai gabatar da kara ya sake ce yana da shedu da yawa da zai kawo daga Abuja ne, domin sojoji da police ne suka yi operation din na investigation din. So dole ne dai bukaci lokaci domin ya haɗu da wayannan shedun su yi briefing nasu kamun nan a fara jin shedun.
General Idris Alkali, wanda tsohon daraktan gudanarwa a shalkwatar rundunar sojin Najeriya ne, ana zargin an kashe shi ne a yankin Duradu da ke nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. A Najeriya, nakasassu sun bayyana ra'ayoyin mabambanta a sabuwar dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. Sabuwar dokar dai za ta hana a musgunawa nakasassu tare da tanadin ɗaurin watanni 6 ko tara har na naira miliyan 1 idan an samu wanda ya sabawa dokar. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da rahoto.
Wannan doka da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu na nuni da cewa daga yanzu musguna wani nakasashe babban laifi ne a Najeriya da ka iya kai mai laifi fursuna na tsawon watanni 6 ko kuma a ci tarar mai laifi har naira miliyan 1 ko kuma a hada duka biyu a ci tarar kuma a zauna a jarum. To ya nakasassun kasar suka ji da wannan abu? Shugaban nakasassu na jam'iyyar APC Musa Bahu Lawal Diddi yana mai cewa,
mun ji dadi, muna tare da farin ciki duk nakasashen da yake Najeriya. Ina da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau, saboda abinda shugaban kasa ya mana abinda wani fati ne shekara 16 bai iya yi bane. An fi sama da shekara 10 ya je ya dawo bila wannan majalisa ta yi ta tafi, ba wata majalisa ko kungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan Allah mai albarka General Muhammadu Buhari, wanda yau ya ba mu yancinmu a matsayin mana 'yan kasa masu bukata ta musamman, ya ba mu yancinmu a matsayin mana 'yan siyasa masu bukata ta musamman.
Amma shugaban kungiyar neman yancin makafi a arewacin Najeriya Ali Yahaya Gwarzo ya ce ba sa hannu a dokar ba ne aiwatarwa.
Kullum sai a dawo da ita sabuwa, ai mana surutu domin mutanenmu su yi addu'a ai nasara, domin mutanenmu su ba da ƙuri'u ai nasara. Da zarar an yi, kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu karbaki su zo su dinga ganinmu a kan titi. Wannan Allah ba zai goyi bayan irin waɗannan abubuwan ba. Idan Ubangiji ya taimake mu, wannan doka ta tabbata ita ce kyakkyawar hanya wacce gwamnati za ta zo da ita ta hana bara cikin adalci. Amma middin wannan doka bata tabbata ba, duk wata hanya da gwamnoni suke bi ko kuma gwamnatin tarayya take bi don ta hana mutanenmu bara, to hanya ce wacce babu alhairi a ciki, kuma alhairi ba zai haifu ba. Gwamnatocin da mu Allah ya dora wa shugabancin mu su ji tsoron Allah, kuma su yadda mu ma da Allah ya nakasa mutane ne kamar su. Kuma idan Ubangiji ya ga damar ya maida kowane ɗaya daga cikinsu makaho ko gurgu ko bebe ko kuturu, a cikin sakan ɗaya zai maida shi. Saboda haka ba wai sun fi ƙarfin Allah ya musu yadda ya mana bane. Saboda haka su sani kamar yadda kowa yake zaɓar su, mu ma haka muke zaɓar su. Su kyautata mana wajen karatunmu, su kyautata mana wajen kiwon lafiyarmu, su kyautata mana wajen karatun 'ya'yanmu da kuma sana'o'i, domin dukkanmu akwai masu yi. Muna da baristas da professors da doctors a cikin nakasassunmu, amma ba a taimakon mu a wannan gwamnatin ta Najeriya.
To sai dai shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar APC masu larurar rashin gani na ƙasa, Yarima Suleiman Ibrahim, ya ce babu siyasa ko kaɗan a amincewa da dokar.
A lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, shi ne aka ba mu mutum mai ba mu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara a kan harkoki na mutane masu bukatu na musamman. So da aka ga kuma wannan dokar da aka zo aka yi, ko ba komai a lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, lokacin wannan mulki mai albarka aka yi wannan abin. Na ji wasu mutane suna ta magana cewa wannan abin siyasa ne. Mun yadda a ce siyasa ne, to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari washin ya fi kowane ɗan siyasa iya siyasa ne a Najeriya? To muna godiya. Saboda haka muna tare da shi 100%. Saboda haka muna so mu tabbatar ma da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙuri'ar mu gabaki ɗaya, da mutanen da suke PDP da mutanen da suke APC gabaki ɗaya, za mu haɗa mu bashi 2019 ga musamman ɗin takara ba illa shi kaɗai.
Nakasassu sun kwashi sama da shekara 10 suna faɗi tashi domin ganin wannan rana da a yanzu ya tabbatar musu da cewa za a riƙa damawa da su a kamfanonin rayuwa a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada a shafa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 20. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba da yin nazari ne kan takaddamar rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a nan Amurka yayin da aka shiga wata na biyu da rufe ma'aikatan gwamnatin. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da dakatar da ayyukan wasu sassan ma'aikatan gwamnati ya shiga wata na biyu, har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa wani bangare daga cikin bangarorin biyu da ke takaddama da juna zai mika wuya. Yayin da sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa Amurkawa da dama suna dora laifin rufe ma'aikatan gwamnatin ne akan shugaba Trump fiye da 'yan Democrat. Sannan masu fashin baki a fagen siyasa na hasashen cewa wannan takaddama somin tabu ne kan abin da za a gani a zaben shugaban kasar da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu. Kamar da rahotanni ke nunawa, babu waɗanda wannan takaddama ta fi shafa kamar ma'aikatan gwamnatin tarayya, takaddamar da ta samo asali daga batun gina katanga da 'yan majalisa suka hana Trump kuɗin gina ta, shi kuma ya rufe ma'aikatan gwamnati a matsayin martani. Yunkuri na baya-bayan nan da aka yi na kawo ƙarshen wannan takaddama shi ne kada ƙuri'a da aka yi kan wasu ƙudurori biyu masu kishi da juna da 'yan Democrat da takwarorin aikinsu na 'yan Republican suka gabatar a majalisar dattawa. Ƙudurin dokar da 'yan Republican suka gabatar yana nema ne a baiwa shugaba Trump dala biliyan 5.7 domin gina katangar. Sannan ƙudurin da 'yan Democrat ɗin suka gabatar shi ne a samar da kuɗaɗen gudanarwa wanda zai ba da dama a buɗe ma'aikatan gwamnati hannun da zuwa 8 ga watan Fabrairu ba tare da sun samar da kuɗin gina katangar da Trump ke buƙata ba. Sai dai dukkanin ƙudurorin ba su yi nasara ba, lamarin da ya sa za a iya cewa har yanzu ana gidan jiya.
One of the ideas suggested is they open it, they pay a sort of a prorated down payment for.
Shugaba Trump kenan yake cewa ɗaya daga cikin shawarwarin da aka bayar ita ce za a bada wani kaso cikin kuɗin gina katangar, wanda na san cewa mutane sun amince da wannan bukata domin ana buƙatar katangar. Asali ma na lura cewa akwai 'yan Democrat da dama da suka fara dawowa daga rakiyar adawa da gina katangar. Kusan mafi akasarinsu suna cewa gina katangar na da mahimmanci. Wannan kuma wani sabon sauyi ne da aka samu sabanin abin da aka gani cikin makonni biyu zuwa uku da suka shuɗe.
Almost all of them are breaking saying, look, walls are good, walls are good. Big difference from what you had 2 or 3 weeks ago.
To sai dai adadin 'yan Democrat ɗin da suka mara wa 'yan Republican baya a majalisar dattawan bai taka karaya karya ba. Steny Hoyer, ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Democrat, ya kuma kalubalanci shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy.
We want to negotiate, Mr. Whip. We want to get this resolved. But we're not going to pretend this is business as usual. This is the longest.
Yace muna so a sasanta. Muna so a kawo ƙarshen wannan takaddama. Amma ba za mu rufe ido muna yaudarar kanmu muna cewa babu komai ba. Wannan shine lokaci mafi tsawo da aka rufe ma'aikatan gwamnati a tarihin Amurka. Kowane ƙudurin doka da muka gabatar da nufin a buɗe gwamnati sai ku riƙa yakin amincewa da shi.
Voted against every bill that we have offered to open up government.
To a wata hira da muka yi a baya-bayan nan da Dr. Nasir Danmowa, malamin jami'a a Jeff Florida da ke nan Amurka, ya ce bai ga wata alama ba wacce ta nuna cewa za a sasanta wannan rikici nan ba da jimawa ba.
Gaskiya zai wuya walwala saboda shi yanzu idan ya yadda da su cewa a buɗe gwamnati, to lalle ina maka tabbacin cewa da wuya ya ci zaɓe. Don saboda duk mun goya ban shi ba su da yawa, to ko su zai rasa. To kaga ganin haka ina ganin zai wuya gaskiya walwala ga matsala yana da wuya sosai. Duk da yan wannan ɗan cikin senatocin wato wanga Lindsey Graham babba na kusa gare shi, na ji yana magana ga shekaran jiya ga CNN cewa lalle idan suka yadda ba a yi wannan katanga ba wai shi ba shugaban kasa ko su senatoci da sauransu da wuya su samu galaba ga wani zaɓe saboda mutane za su juya musu baya. Kaji lalle akwai wannan magana sosai a ƙasa. wato ya nuna cewa ya alƙawari amma bai iya cika shi, daman yayi shi ne ba wai don ya cika ba, don a zabe shi ne abinda za a kama magana kenan. Kuma wannan idan aka yi shi lalle zai yi wuya ya saki cin zabe a wannan.
Jama'a da kuma kama kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Jim Malone da Dr. Nasir Danmowa, sai Julie Lathis Gresham, Muhammadu Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf Yashe'u Faki Isudila, inda ya ce matakin da Obi Ezekwesili ta ɗauka na janye takarar shugabancin ƙasar nan hakan ya fi mata dacewa, domin ta san cewar ba zai kai labari ba. Muna fata da ita da magoyan bayanta za su goya wa shugaba Muhammadu Buhari baya. Sai kuma sako daga Muhammad Chindo, shi kuma ya ce salam VOA Hausa, ku bani dama in yi kira ga dukkan Najeriya masu zaɓe a zaɓen da ke tafe a watan gobe cewa ya kamata mu sa ƙafa mu yi fatali da duk wanda zai ruɗe mu da 'yan kuɗaɗe domin samun kuri'anmu. Mu tsaya mu yi bincike wajen zakulo mutanen kirki a kowace jam'iyyar siyasa suke, waɗanda za su ciyar da yankunanmu da jihohinmu da ma ƙasarmu baki ɗaya, waɗanda idan muka zaɓe su ba za mu yi damun sani ba. Da fatan Allah ya sa mu yi wannan zaɓe lafiya a kammala lafiya. Muna roƙon Allah ya ba mu shugabannin nagari masu kishin ƙasa. Amin summa amin. Sai kuma sako daga Haruna Boda a jihar Jigawa, shi kuma ya ce salam VOA Hausa, yunkurin da gwamnonin yankinmu na nan arewa maso yammacin Najeriya ke yi na kafa wata doka wacce za ta kashe duk wanda aka kama da laifin yin garkuwa da mutane a yankin, to a ra'ayina wannan dokar ta yi daidai kuma ta zo a lokacin da ya dace, ganin yadda garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare mai gama duniya a wannan yankin. Ga kuma sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Taila Malam Madori a jihar Jigawa, su kuma suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwa da kuma iyayenmu mata da ya kamata su kauce wa yin kunshi a hannu har sai an kammala zaɓe, domin mu samu damar yin zaɓe ba tare da matsala ba. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Umar Adamu Katagum, shi kuma ya ce salam VOA Hausa, don Allah ku ba ni dama na yi kira ga malaman addini a Najeriya su dukafa wajen fadakar da mabiyansu don a zauna lafiya a cikin al'umma.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
An kama wani mai bayar da shawara ga shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna Roger Stone, saboda wasu manyan laifukan da ake zargin ya aikata a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Shugabar sashen kare haƙƙin ɗan adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela. Tana mai cewa al'amarin na iya muni ta yadda za a kasa shawo shi har ya haifar da mummunan sakamako. Kasar Pakistan ta kaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango jiya Alhamis, wanda a hukumance ke nuna cewa kasar ta wadata sojojinta da roka mai iya buƙatar ɗaukar makaman nukiliya, wanda jami'ai ke cewa hakan zai sa abokan gabanta irin su India su yi shakkar kai mata harin bazata. Wasu 'yan rajin kare haƙƙin
masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lathis Gresham da ta haɗa shirin, sai injiniyanmu na yau Mr. Chang, Amina Buhari auna ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.